Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Har yanzu dai akan batun shirye-shiryen taron COP 27 wanda za a yi a watan Nuwamba na bana a birnin Misra. Dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Salih Anta ya ce taron da aka yi bara shine taron da karon farko aka fara tunanin yadda za a samu kudaden da za a aiwatar da ayyukan da ya kamata wajen daukan mataki akan sauye-sauyen da duniya take fuskanta.
Aka samu kasashe kamar misali 40 suka yi dau alƙawura cewa to fa su sun daura damba cewa za su rage fitar da wannan iska ta ita mitan din wanda an gano su ne ma suka fi kawo dimamar yanayi din ba wai waccan da aka raina din. To shi sa aka ce an yi murna domin me an samu kasashe da suka kai wani kwatankwaci a 196 to wancan ko magana ta cewa a daina fitar da wancan iska gas ta carbon da sauran kananan da aka gano cewa ba su ne manyan ba wajen kasashe 130 suka dau alƙawari. Shi yasa ake cewa ba a taba samun taro da aka samu nasara a duniya kan kula da muhalli kamar wannan ba, domin an yadda cewa duk wancan turancin fa da ake nada ba a zo an yi magana cewa ya za a yi a samar da kudaden da za a aiwatar da waɗannan kudirce-kudircen ba. Da kawai turancin ake zama a yi a fitar da rahoto kawai a tashi a tafi. Amma yanzu a wannan sai aka kuma cewa 2023 ita ce shekarar da za a zo kuma a fara bibiya, wanda da ba a bibiyan cewar me aka yi, ina aka tsaya, me ya faru, ina za a dora. Ta bana da za mu je a birnin Misra ina ga shi ne za a sake daɗa jaddada alƙawari kuma a ga me ma aka yi da alƙawarin da aka yi. So wannan ina ga yana daga cikin muhimmanci da su hukumomin da suke kawo rahoto akan ma'auni da ake da shi na ɗumamar yanayi suka yi ittifaki a kai cewar an samu ci gaba, domin yanzu an yadda ƙasashe da ba su yadda suna kawo wannan matsalolin ba sun yadda.
A wani bangaren kuma babban sakataren kungiyar kasashen Afirka masu albarkatun man fetur AFCO Dr. Umar Faruk Ibrahim ya ce duk da cewa kasashen Afirka sun yi amanna da batun makamashi mai tsafta, kamata a yi adalci wajen daukan matakin gyara na sauyin yanayi daidai da sakamakon ayyukan da kasashe suke aiwatarwa.
Zan baki misali, wannan iPhone din wurin $100,000 ko $300,000 ya danganci abin da ake siyarwa. In ka sai iPhone daya ko da yau ana sai da mai $100 wanda ake ganin yayi tsada, wato iPhone daya zai sai maka gangan mai 13. Kuma sun yi yanda yau ko kauyen kayo kaje zaka je kaga cewa kowa yana da mobile. So tilas za ku siya. So mu yanzu abin da muke cewa shine yanzu muka yunkuro za mu zama mu ma kasashe masu industrialization gaba. Yanzu da zamu fara da aka ce da mu a kakkai amfani da shi saboda ba shi da kyau. Lokacin da ku kuke amfani da shi kun san ba shi da kyau. Amma da yake lokacin tattalin arzikin ku ya dogara ne ga ma'aikatu waɗanda suke da shan mai sosai, akwai magana ba sai yanzu. Saboda haka mu a AFCO matsayin mu shine duk yanda za a yi bamu ce bamu yadda da makamashi mai tsafta ba. Amma kada a ce za a hana mu amfani da wannan. Abin da kuma nake son ya daga kashi 100 na lalacewan yanayin aka ce mai da gas da ake amfani da su da ya kawo din nahiyar Afirka gaba daya gudunmu wanda muka yi na cikin wannan abin shine kashi 3% su kuma kashi 97% yaya za a ce mu daina ko kuma a ce a'a ai yanzu a zo a taro a gyara bashin nan wanda waɗanda suka bata mai hasu ba za su yi ba sai a ce yanda su suka bata da gudawai ba kowa ya contributing daidai.
A ci gaba da tattaunawa ta da Dr. Muhammad Abdulkini daraktan cibiyar binciken yankuna da ke fama da rashin ruwa na jami'ar Maiduguri jihar Borno Najeriya kuma ya bayyana bukatar da ke akwai a kasashen Afirka musamman ma Najeriya na kauracewa amfani da leda kamar yadda wasu kasashen suka yi bisa da akari da cewa leda na daukar shekaru da dama bai narke ba a cikin kasa.
Robobi da su leda yana da illa sosai kuma yana gurbanta muhalli. Duk da cewa mu a nan Najeriya ba mu dauka shi wani abu ba, amma wasu kasashe da suke tsere sun damu sosai matuka har ya kai ga kasace an sun dakatar da amfani da ledan da robobi da sauransu. Dalilin wannan an ma kamar tilasta ma sauran kasashe masu tasowa, more especially wanda suke namu na Africa. Cikin Africa kade ina ga bayanai sun nuna cewa wajen kasashe 34 zuwa 35 wanda suka dakatar da amfani da leda. Nan makwabtanmu kamar su Chad, su Niger da sauransu duka sun hana amfani da leda. Kuma a cikin wayannan kasashe mu ma ya kamata muna nan, amma kuma gashi na har yanzu muna amfani da shi.
Sannan bayan fara bincike akan batun makamashi mai tsafta a jihar Kano, kuma ana wuya Baba Musa shugabar kungiyar Awuska ta ce sun gano wasu mata da matsin rayuwa yake tun su samu su amfani da roba wajen girki, wanda bincike ya nuna cewar yana gurɓata muhalli. To ko menene yasa Awuska ta shiga wannan unguwa da ta tsinci waɗannan mata?
Abin da ya ja hankalina shi ne ita wannan ƙaramar hukuma a ƙananan hukumomi a garin da muke da shi, hukumar Nasarawa da ta fi kowace yawan jama'a, saboda a yadda hidayar da aka yi ta nuna cewa ita tana da jama'a su kusa miliyan ɗaya. To da muka shiga sai muka ga cewa gidaje da yawa a ita wannan ƙaramar hukuma suna amfani da shi wannan itace da kuma gawayi. Bayan wannan abin da ya ja hankalinmu muka ƙara faɗaɗa bincike shi ne an samu wata unguwa da suke amfani da abin da ake cewa ayafa. Shi wannan ayafa ba wani abu ba ne face gutsattsarin robobi haka da yara suke zuwa su tsinto su samu, har ake sai da su ake auna su a leda-leda naira 20 naira 50 suke amfani da shi a matsayin makamashi. Wasu suna amfani da shi su zuba shi a cikin ice. To a tambayoyin da muka yi wa waɗannan mutane sai suka nuna mana cewa ai suna amfani da shi ne saboda idan suka zuba shi wuta ta fita shi, sannan itacen da ya kamata su kona yana zama kaɗan, maimakon a sai ice na naira 50 da zai maka girki. To ko da ita naira 20 kika yi amfani in kika zuba shi wannan abu na ayafa, tunda ai roba nan da nan wuta za ta yi ta ci. Akwai gidajen da muka samu su ba sa ma su yin itan, kawai iya wannan robar suke samu suke watsawa a cikin murhu sai su girki da su.
Da sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin a yau. Amma idan aka kasance da shirin zuwa makon gobe, idan Allah ya yi mana aron rai, za mu dawo da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.